Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari. Wannan shine shirinmu kashi na 40 a yau 15 ga watan Zulka'ada hijira 1446, wanda ya daidai da 13 ga watan 5 shekara ta 2025. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu Associate Professor Abdul Usman Umar Gadan Kaya. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko take cewa, shin ya halatta mace ta riƙe wani juzu'i na Alƙur'ani lokacin da take al'ada? Sannan kuma za ta iya shiga masallaci? Sannan kuma suke cewa menene ne bautawan da ba za ta yi ba bayan sallah da azumi da dawafi?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم kamar yadda aka saba duk mako insha Allah irin wannan lokaci muna zama don tattaunawa akan fatawi da shawarwari da ƴan uwa suke aikowa musamman ma'aurata akan zamantakewar aure da kuma sauran matsalolin addini. Yau muna zama na 40 daidai. Allah ya ƙara ara mana nisan kwana da lafiya ya bamu dacewa. Yar uwa tana tambaya dangane da riƙe Alƙur'ani alhali mutum yana da janaba ya karanta da kuma shiga masallaci. Wannan matsaloli ne da malamai suka yi sabani a kai. Bari mu fara da abu na farko, shine ɗaukar Alƙur'ani ko riƙe Alƙur'ani yayin da mutum yake cikin jinin al'ada ko janaba. Asali Alƙur'ani ana taɓa shi ne da tsarki, shi ne asali. Ya kamata wanda zai taɓa Alƙur'ani ya taɓa shi da tsarki, san samu ma da alwala. Wannan shi ne magana ta farko da malamai suka yi. Abu na biyu shi ne, to yaya wanda yake ya shiga wata larura irin wannan ta janaba zai taɓa Alƙur'ani ko bai taɓa? Wasu sun ce ba zai taɓa ba. Me yasa? Saboda janabar da ke tattare da shi da rashin tsarkin da yake tattare da shi. Wasu kuma sai suka ce ba zai taɓa Ƙur'ani ne duka ba, kamar yadda ya zo a wasu daga cikin malaman Malikiya, ba zai taɓa Ƙur'ani duka ba illa juz'amin, sai dai juz'i da kuma wanda yake koyar da shi Alƙur'anin ko mai koya a ciki. To kaga wannan sun ba da fatawar wani ɓangare ko wani juz'i, ko da mutum ba shi da tarkin yana da janaban, in dai wani ɓangare ne na Alƙur'ani ba duka ba, ko da izo 59 ne ko izo 20 ko 30 ko 40 zai iya taɓawa. Abu na uku na ƙarshe shi ne a gurguje. Akwai wanda suka ce zai iya taɓawa, mace mai wannan larurar za ta iya taɓawa, za ta iya ɗauka Alƙur'ani ta ɗauka ko da dukansa ne ma gaba ɗaya. Me dalilin ku? Suka ce dalilinmu shi ne dalilin waɗanda suka ce kar a taɓa duka ɗin. Suka ce shi Alƙur'ani gabaki ɗinsa da aya ɗayansa da aya 6000 sunansa me? Alƙur'ani. Duka kuma me? Magana Allah ne. Ba a cewa ƙwaya ɗaya magana Allah aya ɗaya darajarsa bai kai aya 2 ko aya 3 ko izu ɗaya darajarsa bai kai izu 60 ba. tunda har malaman nan suka halatta wani juzu'i a taba na alqur'ani wani bangare a taba na alqur'ani to ai duka gaba ɗaya maganar Allah ne babu wani dalilin a ce kuma duka alqur'anin ba za a taba ba dan haka ya halatta ga wanda yake da bukata ko wacce take wannan larura ta dauki alqur'anin ta taba ta karanta wannan shine zance daga cikin maganganun malamai magangana mai karfi to amma ba mamaki a ji wasu malaman ko wata fatawar ana haramtawa to su ma suna da hujjojin su da dalilan su ga dogarar shi sai magana ta biyu abin da ya shafi shin mace mai al'ada tana iya shiga masallaci ko ba za ta iya shiga masallaci ba asali akwai hadisi da yazo da manzo Allah yake cewa inna la uhillu masjida li ha'idin wala junub bana halatta masallaci ga mai haila ko mai janaba a fassarar hadisin wanda yake da janaba ko yake da haila to kenan ba zai shiga masallaci ba saboda annabi bai halatta masa ba idan mun tafi akan hadisin ya inganta to hadisi dai bai inganta ba magana ita ce hadisin da ya hana mace mai al'ada ta shiga masallaci ko mai janaba ya shiga masallaci hadisin da'ifi ne hadisi ne mai rauni a cikin riwayarsa akwai wasu marwaita guda biyu ɗaya majhuli ne ɗaya kuma da'ifi ne Abdulhaq al-Ishbili da Imam al-Baihaqi da Imam al-Khattabi suna daga cikin malaman da suka raunana wannan hadisin cewa hadisi ne da'if ba a aiki kuma da hadisi da'if kenan hadisin da ya hana mace mai al'ada ta shiga masallaci katta ya zauna a masallaci katta shiga masallaci hadisin yana da rauni Imam Ahmad ibn Hanbal an rawaito an nakalto shi ma ya da'afa hadisin da haka sai aka samu malamai sai suka halatta karara suka ce mace mai al'ada za ta iya shiga masallaci kenan koda tana al'ada an zo ana lecture ko ana wa'azi ko ana wani karatu za ta iya shiga daga cikin su akwai Imam Ahmad Imam Ahli Sunnati wal Jama'a an nakalto cewa ya halatta a zauna mace mai al'ada ta zauna a masallaci wannan ba laifi bane saboda hadisin bai inganta ba da Imam al-Muzani shi ma ya halatta mace mai al'ada ta zauna al-muksa fil masjid jawaz al-muksa fil masjid sun halatta a zauna a cikin masallaci Ibn Hazm al-Andalusi shi ma yana da ra'ayin raunana wannan hadisin da ya hana mace ta zauna a cikin masallaci cewa hadisin da'ifi ne yana da wannan ra'ayi kuma Imam al-Baghawi a cikin sharh sunna shi ma ya kawo wannan maganganu daga cikin malamai waɗanda suke na zamani akwai Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah shi ma ya tafi akan halaccin mace mai al'ada za ta iya zama a masallaci ko wa'azi ko sauraron wa'azi ko wani uzuri wallahu ta'ala alam ina jin wannan shine tambayarta ko sannan tace wani menene ba za ta yi ba na bauta bayan sallah da azumi ba za ta yi dawafi ba ba za ta yi dawafi ba ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ba za ta yi dawafi ba sannan kuma kusantar miji alaka ta aurace ya shi ma ba za ta yi ba waɗannan su ne abubuwa masu girma da ba za ta yi su ba a lokacin tana cikin jinin al'ada amma za ta iya yin hajji za ta iya aikin hajji yawwa saboda hadisin da annabi ya ce wa nana Aisha if alima yaf'alu alhajj ghayra allah tatufi bil bait ki aikata duk abin da mai aikin hajji yake aikatawa dawafi ne kawai ba za ki ba sauran duk aikin haji tafiya Mina, Arfa, Muzdalifa, tsayuwa Arfa, zaman Mina, duk mace mai al'ada duk za ta iya yi, tana cikin jinin al'ada. Kawai da jifa duk za ta iya yi. Kawai abinda ba za ta yi ba da wafi za ka yi ɗakin Allah. Shi ne ba za ta yi ba. Wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mata da miji ne wai aka yi musu farraƙo. To an je wajen malaman addini masu rora sihiri an yi sa'a alhamdulillah mijin ya fara samun sauki amma ita matar sai abin ya dan fara wannan kuma sai a gade har yanzu dai bata samu sauki ba. To shi ne ake gaya musu cewa wai an yi shirka a wajen yin sihirin? Shi ne suke tambaya wai su ma za su iya amfani da wannan shirkar wajen warware wannan sihirin saboda abin ya ƙi warwaruwa? Shi ne suke tambaya da laifi in sun yi amfani da shirka wajen warware wannan sihirin.
To abu na farko dai mutane su gane cewa yanzu ana cikin fitina a lokaci ne da mutane sun kware da tsafi da sammace-sammace. Ai tsafi tsakanin rabin miji da mata, ai tsafi tsakanin mai gida a kasuwa da yaransa, ai kokarin raba mai gida da ƴaƴansa, raba tsakanin amini da amini, da dai sauran abubuwa dai. Allah ya sauke. Duka waɗannan abubuwa ne ɗabi'u ne waɗanda ba su da kyau. Kenan me mutane kamata su yi? Azkar. Su rinƙa kulawa da azkar, da ambaton Allah, zikirin safe, zikirin yamma, da yawaita karanta addu'o'i waɗanda suke na neman tsari ne ga mutum musulmi. A koma cikin littafin Hisnul Muslim zai ce maka, da kuma littafin addu'a wa ruka mai kitabi wa sunna. Na ɗaya kenan. Abu na biyu, lalle za a iya mutum sihiri kuma an yi sihiri a farraku din abin da ake nufi da farraku, wato yufarriquna bainal mar'i wa zawji, shine Bahaushe ya ce farraku. Sammu da ake dan araba tsakanin miji da mata yana iya faruwa. To abinda shari'a ta ce idan an tabbatar da sammu ya faru, abinda shari'a ta ce shine idan an tabbatar da sammu ya faru, to sai abin hanyoyin da shari'a ta bayar na warware sammu, na warware sihiri. Menene waɗannan hanyoyi wanda shari'a ta yadda da shi? Shine a nemi ganyen magarya guda bakwai a niƙa su, su niƙo tsakanin duwatsu guda biyu, wani dutsen niƙa ko turmi na ƙarfe ma ba laifi in ba a samu dutsen niƙa ba, a niƙe su ƙwaya bakwai ganyen magarya, sai a samu ruwa wanda zai isa wanka da sha, sai a zuba ganyen, a karanta waɗannan ayoyin da suke magana akan lalata sihiri, wata ba umatar lushiyatinu ala mulki Sulaiman zuwa ƙarshe, amana rasulu zuwa ƙarshe, ayatul kursiyu zuwa ƙarshenta, sannan a karanta wa auhayna ila musa an alqiyasak fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa alhaq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu sadirin wa ulqiya as-saharatu sajidin قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أكرنت أن آيوه سنة أكرنت آيوه قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون هرزوا أكرشي أكرنت وصافة صافة هرزوا دهورة أكرنت قل يا أيها الكافرون أكرنت قل هو الله سوءكم أكرنت فلاقي sau uku, a karanta Nasi sau uku, a karanta Fatiha sau ɗaya a cikin ruwan gaba ɗaya. To sai mutum ya zo sai ya kurɓa ya sha, sannan ya shafa a kansa, ya wanke kansa sau uku gaba ɗaya kan kenan, sannan sai ya wanka da shi, amma ba a wuri wanda yake na najasa ba, ba a banɗaki ba. Sai mutum ya cire kayan jikinsa, ko ya bar ɗan tofi ko ɗan fant ko gajeren wando, ya wanke jikinsa. An so a yi wannan wankan sau ɗaya, sau uku, sau biyar, sau bakwai, wuturi dai, har izuwa lokacin da ake ganin an samu waraka. Da yawaita karanta Suratul Baqara, da yawaita karanta Falaq da Nasi, duka waɗannan hanyoyi ne na warware sihiri na sunna da shari'a ta yadda da shi. Na'am, a ciki mai tambaya na cewa wai an yi shirka, da mu an yi shirka mana, an yi kafirci. Dole idan an zo za a yi tsafi, za a yi farraƙo, za a yi shirka, to ya za ku zo ku yi ku warware shirka da shirka? kuma maganar cewa ya ki warwaruwa ba haka bane dole ne idan mutum ya yi addu'a yanzu sai Allah ya karba shi namijin watakila Allah ya karba na mata kuma sai a ta hakuri ku daina cewa ya ki warwaruwa ai shi Allah ba a masa tilas kuma Allah ba a sa masa lokaci akan addu'ar sa idan an roke shi a sa mai lokaci a ce dole lokaci kaza a'a sai dai a jira sauki a hankali a hankali a hankali a hankali dan haka haramun ne ayi wannan kamar yadda ya zo a cikin kitabu tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab yayi magana akan hukuncin warware sihiri da sihiri cewa haramun ne kar a je a warware sihiri da sihiri la yajuzu haram wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa shi saurayi ne dan shekara 28 yace a baya ya kasance yana aikata istimna'i da kuma kallon fina-finai na batsa yace amma ya tuba kusan shekara 1 kenan yace amma abin ya janyo masa cututtuka kamar yace basir sanyi ciwon baya ciwon kafa ulcer rashin kuzari yace da depression yace har ma da matsalar aljanu yace amma yanzu yana ta ruqiya da sallar dare da karatun qur'ani yana so mallan da sauran yan uwa su taya shi addu'a ya samu ya daina kuma dai yana so a taya shi da addu'a ya aure kamar kowa sannan kuma yana so a mallan ya ƙara jin hankali akan wannan dabi'a
to Allah ya yi masa Allah ya sa tuban sa Allah ya karba abinda ake nufi da istimna'i shine abinda suke cewa wai sabulu menene sabulu mutum ya rinka wasa da gaban sa istimna har ya fitar da mani yayi ta wasa da gaban sa har ya fitar da mani saboda yana da sha'awa bari ya dabara da zai cire mani dan ya ji dadi wannan haram ne bai halatta ba ko namiji ko mace ita mace tana sa dan yatsanta ta ta wasa da shi shi namiji kuma yana ta wasa da gaban sa ko ya sama ayi masa yan luwadi ma suna yi masu luwadi suna yi wani ba shi yake istimna'in ba zuwa zai kwanta kai wani ya taimai wasa da gaba har sai ya zubar da mani to wannan duk munanan dabi'u ne ba su da kyau kuma haram ne kamar yadda malamai suka bayar da fatawa kuma masana na zamani likitoci na addinin musulunci sun faɗi duk wannan cututtukan da yaron ya faɗa cewa mai yin istimna'i mai wasa da gabansa da hannunsa yana iya gamuwa da waɗannan larurori da cututtuka har ma da ƙari to babban illar ma shine rashin haihuwa zai zo in ya idan ya girma ya auren ma in ba lalle Allah ya taimake shi ba bai da kwaikwaye masu ƙarfi da zai iya samar da ɗa tsakaninsa da matarsa saboda ya kashe ƙarfin ga kuma kashe namiji ƙarfin namiji gaba ɗaya mugun zunubi ne laifi ne wanda yake ba da kyau kuma sha bayani a karatuka mutane su ne san ci wannan maganinsa shine jin tsoron Allah a matakin farko na biyu cire san zuciya a mataki na biyu na uku kuma mutum ya kokari ya aure dan ya je ya biya bukatarsa ta sunna na uku ko na hudu a nisanci masu yin wannan mu'amalar dan akwai kungiya da ake samu ta masu yin wannan abu a junan su suna tattaunawa wani yayi kaza wani yayi kaza Allah shiryar da su ya kare mu gaba daya na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai shawara yake nema mahaifinsa ya kama ya kai wata mata gidansu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ɗan gidansu lokacin ba sa nan to wai har sai ya yi masa bidiyo ya yi bidiyon mahaifin nasa yana fita da yarinya ko yana shiga da ita da ya ɗauka a ciki ya ɗauka a bidiyo to shi ne yake cewa yanzu shi aure yake sanye shi yaran
nan
so shi ne yake cewa wai zai tura mahaifinsa wannan bidiyon sai ya ce masa gaskiya fa shi to ya dauke masa wasu nauye-nauye na auren na hidindimin auren sa
inna lillahi
ba haka ba kuma to kina ga yana so zai tona mahaifin nasa kenan
inna lillahi inna ilaihi
ana ya rike mahaifin nasa ransom kenan zai amfani da bidiyon mahaifin sa ya biya masa bukatunsa in ba haka ba ya tona
inna lillahi
mahaifin ya ce ya kai shekara 65
me
wallahi haka ya fada
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato injiniya wannan fatawa tana daga cikin mafiya kazantar fatawa da muka ci karo da ita a cikin wannan zamanin na farko dai dan uwa mutanen duniya da kuke jin mu gaba daya ku ji wannan da ne ya kama ubansa da matar banza ya kama shi ido da ido ya ganshi kuma wannan mahaifi ya kai shekara 65 to kuma wai dan yayi dai video kai ga fitina ya dauki hoton ubansa da yarinyar da shi gowanta ko da fitanta kuma ya ajiye kuma yana so ya amfani da wannan bidiyon a matsayin makami ya karbi wani abu a gurin ubansa to amma ba za mu munanta masa zato ko mu faɗi wata magana akan shi batun da dan uwa ne dalibi yana bibiyan mu a karatu kuma muna kyauta zaton tunda har yana zama yaji wannan shiri ya turo mana da fatawa wala Allah yana neman shiriya ne dan uwa mahaifinka yayi kuskure tabbas amma Allah baya so mai yana barna la yuhibbullahu aljahra bi su'i min alqawli illa man zulim kai kuskure ka dauki hoton ubanka ka dauki hoton ubanka a wayarka yana albasha kai kuskure kai rashin hankali kai dabbanci kai rashin tunani ina jiya maka tsoron wataƙila kafin ka mutu in ba sa akai ba Allah ya jarrabe ka da wannan tsiyar kai ma danka yazo ya maka ina jiya maka wannan tsoron ta wani yake cewa wai wani dattijo ne dattijo ne ba yana da da dan ya girma ya haifi yaya samari kenan jikokin sa a gaban sa sai jikokin sa sai suka zo wani daga cikin jikokin sai yazo yana nuna wa uban hannu mana da ne yake nuna wa uban sa hannu yana ja masa kunne sai uban yake cewa ni kake nuna wa hannu sai dan ya rungumi uban ya daga shi sama ya buga shi ya dauko hannu zai dake shi sai kakan yace kar ka yadda ka daga mun da ka kyale shi ni ma ka da ni yayi bai dake ni ba ka ku gane bayanin
na gane
kakan yake cewa kar ka yadda ka daga mun da tunda ka daga shi sama ka buga shi to ba shi haka ni ma abin da ya mun kenan kamata dinin sudanu wal jaza'u min jinsil amal me yasa na kawo wannan duk dan da yayi wani abu na rashin mutunci da rashin arziki wa ubansa to ya rubuta ya ajiye ko ubansa ko uwarsa ya rubuta ya ajiye kafin duniya ta tashi kafin shekarun sa ya kare sai Allah ya nuna masa wannan bakin cikin su matsalar iyaye in nace matsalar iyaye wato damuwa idan mutun ya tozarta iyayensa Allah bai fiye barin wannan abun ma wai sai a kiyama ba tun a duniya Allah yake tozarta mutum ka ga ya wannan dan uwa ya je ya goge bidiyon nan kuma zalunci ne kai amfani da saban da ubangijin ubanka yayi baka yi masa addu'a ba baka nuna damuwar ka akai baka amma ajiye cewa zaka yada a duniya in bai baka kudi ba zai take din saransom cewa a bashi wani kudi ko uban ya bashi kudi ko ya saki wannan bidiyo yana ga iya rashin mutunci da iya rashin imani kenan ya kare a gurin wannan da idan ya aikata haka zaka samu kudin aure ba sai ka bulakanta ubanka ba zaka samu kudin aure ko ubanka bai baka ko kobo ba daka haram ce kan haram kai haramun ne kai daukan hoton ubanka sannan kuma haramun ne ka ce zaka yada wannan hoto in ba ka ba ubanka ya baka kudi yanzu kai in ka haihu dan halal ne kai yanzu zaka iya daukan hoton bidiyon ubanka yana albasha ka yada a duniya zaka iya anya ko ubanka ne anya shi ya haife ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kar kai kar ka maimaita wannan manzo Allah ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce yace ku aikata wa ƴan uwanku irin abin da ku kuke so a yi muku ku kuma guje wa ƴan uwanku abin da ku ba ku so a yi muku kamar zaka goge wannan bidiyo iya abin da zaka yi wa babanka kai mai nasiha kace ji tsoron Allah kuma kaka saki ga kowa wannan magana Allah kiyaye na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta fara azumin shitar Shawwal ta yi guda uku kafin ta ankara sai aka ce ai wata ya kare to shine aka ce mata ukun da tai wai ta yi su a banza ba ta da ladan ko kwabo kuma ita tana ana bin ta bashi an ce mata kuma ba za ta iya mayar da su na bashin da ake binta ba so shine take son ƙarin bayani
ita ibada da mutum yayi ta a daidai a shari'a ba a ce ya aikin banza wannan rashin ladabi ne mutum ya bauta Allah a ce ya aikin banza tunda tayi azumin nan na sita Shawwal din a cikin watan Shawwal
tayi uku
kuma tana da niyya tayi ai Allah yana ba mutum ladan abu koda bai kammala shi ba da haka kyakkyawan niyyanki Allah zai baki ladan ki koda baki samu ki kai guda uku ba wannan fatawa da aka baki cewa kin yi aikin banza ba fatawar malamai bane amma gaskiya ne ba za ki iya juyar da su a matsayin farilla ba tunda niyyar nafila ki kai da haka Allah zai baki ladan ki a bisa gurgurdan niyyarki akwai malaman da ma wasu sun bada fatawa ma zaki iya yin su a wani watan tunda kina da wani uzuri karbabbe wasu daga cikin malaman sun fada illa iyaka dai an fi son ayi azumin sita Shawwal a cikin watan Shawwal yace fatawar da ba ta da wani kura ko da ti akan ta wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yana son ƙarin bayani akan wani application na waya ne wai 1xbet wai yace kamar game ne da ake sa kuɗi akan kwallon kafa sai ai amfani da shi a samu kuɗi to wani lokacin ana iya faduwa kwata-kwata kuɗin da ka sama ka zo kai asarar su abin da kamar caca ne tace ita kuma mai gidan ta bashi da aiki da ya wuce wannan yana sa kudade sosai in ta ce haramun ne sai ya ce wai ba wallahi wannan ba wani abu bane shine take so a ja hankali
1xbet caca ne 1xbet caca ne haram ne انما الخمر والميسر والانساب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الله يلسافو da shan giya da caca da sauran abuwa da mutane suke na jahiliya yace rijis kazanta ne haram ne fashtanibuhu kune sance shi wannan abin da ake na cacar kwallo ai ta sa kudi in tim kaza ya ci ni ina da kaza in tim kaza ya ci ina da kaza haramun ne caca ne kuma ki ga mai gidanki yana cikin hadari babba matukar bai daina ba kuma idan yana samun kuɗi da wannan yana ciyar da ku to ya shiga layin wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil harami fa anna yusjabu la ya canja sana'a ya daina ciyar da ku da haram ku ci gaba da yi masa wa'azi da ja masa kunne mai gidanki caci yake yi kuma ki gaya masa kin tambayi malamai haramun yake yi caci yake kuma ya daina ya ji tsoron Allah ya daina ciyar da matansa da haram ya daina ciyar da ƴaƴansa da haram ya daina ciyar da kansa da haram kuma ya jira mutuwar sa in bai tuba ba Allah shi zai damu
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta kullun idan ya dawo gida ba shi da aiki sai kallon waya ya shiga TikTok baya dawowa ma sai karfe 11 dare so da ya dawo da ya ci abinci zai dawo waya ya shiga TikTok mata masu fitar tsiraicin su zai ta danna musu like ne tace wannan like din da ake danna ai tana ganin kamar ba su goyen baya ne da kwarin gwiwa so shine aikin sa tace tana bara addu'a kuma ai nasiha
ubangiji ya shiryar da Allah ta'ala ya shirye miki da mai gidanki Allah ya dora shi akan hanyar daidai amma wannan fasikanci ne ba tsani kuma taimakon mabarnata ne Allah tabaraka ta'ala ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ku taimaki junan ku akan bin Allah da da'a da kuma tsoron Allah amma kada ku taimaki junan ku akan abin da ya shafi saban Allah da wuce gona da iri da zalunci kallan tsiraici haram ne ko a waya ko a fili ko a jarida ko a magazine ko a television ko a YouTube ko a TikTok ko a Facebook ko a ina ne kallan tsiraici sunansa tsiraici ina jinya masa tsoro mai gidanki kada wannan wayar ta zama dalilin shigansa wutar jahannama ina jiye maka tsoro dan uwana kada wannan waya ta zama ita ce jagoran da za ta kai ka wuta. Waɗanda suke rufe daki suna kallon tsiraicin mata, wallahi wallahi Allah bai zai kyale ku ba, kuma kuna aikata laifi. Waɗanda suke keta dokar Ubangiji ba sa jin tsoron Allah, ba sa kunyar Ubangiji a cikin duhu ko a fili ko a boye. Mutum ya zo gida cikin iyalansa a gaban matarsa yana kallon tsiraici, yana danna like, ya koyi baya, ya so kenan, ya aminta da wannan 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 laifi ne ba karamin laifi ba. Kuma mai gidanki sai fa Allah ya tambaye shi, ki ci gaba da yi masa nasiha, a ci gaba da yi masa addu'a, Allah shirye da shi, Allah gane da shi, amma ba daidai yake yi ba. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta ya sake ta saki uku, suna zaune bayan sati biyu sai ya fara shigowa ɗakin ta, kuma sai ta ji tsoro, sai ta fatawa a wajen malamai, sai aka kirawo shi, sai ya ƙaryata ya ce shi bai sake ta ba. Sai suka ce to tunda haka ne yanzu ita matarsa ce. To ita kuma ta ce gaskiya ta saku. To amma dai yanzu tunda suka koma kusan wata uku ba ta bashi haɗin kai ya yi alaƙa aure da ita, shi ne take neman shawara.
Ban sani ba, ya kamata da ta yi bayani ya aka saki uku. Wannan fatuwar muna neman ƙarin bayani a kanta, yaya aka yi saki uku. Sai ta ce mana sakin farko kaza ne, saki na biyu kaza ne, saki na uku kaza ne. Idan lokaci guda ya ce ya sake ta saki uku, to bata saku saki uku ba, ta saku saki ɗaya ne, kamar yadda mun sha yin bayani dangane da fatawoyin malamai, Allah ya musu rahama. To matsalan mata shi ne malam, yanzu kaga ta bada wannan fatawar a dunkule, to wataƙila akwai wani abu a ƙasa.
Daban-daban ne ina ga sakin
bayani. Ta yi bayani ne? Daban-daban saki uku.
Ana ukun ne, so sai aka zo aka yi jayayya sai ce shi bai yi.
To shi kenan, babu damuwa. Idan ma daban-daban ne an yi na uku ɗin, to ya kamata ta faɗi yaya aka yi na uku. Ya ba ta takarda?
Ba ta takarda.
Ko bai ba ta takarda ba? Idan ya ba ta takarda a matsayin shaida, to wannan dole sai an zo wajen alƙali. Shin shi ya rubuta takardar ko ba shi ya rubuta? Zai iya yiwuwa ta rubuta ko wani ya rubuta? Malamai Allah musu rahama, Allah ya saka musu alkhairi, malamin fiqh sun yi bayani akan tabbatar da saki yana hannun miji ne ba hannun mata ba. Miji ne igiyar aure take hannunsa, da haka shi ne zai ce ya tsinka igiyar, kuma shi ne zai ce bai tsinka ba. A lokacin da ba a samu dalili ƙarara ingantacce da ya tabbatar da mai gidanki ya sake ki ba, ba mu da dalili, ba mu da hujja, ko da ke da shi ne a ɗaki ya gaya miki cewa ya sake ki, to ai dole a zo a bada bayani don a gina hukunci na shari'a a kan sakin. To sai kuma ya zo ya ce a shi bai sake ki ba, to ai ba ki saku ba, tunda ya ce bai sake ki ba. Me dalili? Babu dalili. Amma da ya rubuta ko ta ila ya kafa shaida, bayan ya ce ya sake ki, ya kafa shaida wa babanki ko wannan uwanki ko na maka wancan wannan, ya ce ya sake ki, to kinga akwai hujja, akwai dalili. To wannan gurin kin saku. Da haka idan har haka ne, lalle karki ba shi haɗin kai, kuma karki yadda. To me ma ya mai da ke gidan? Tunda kin yadda kin saku sake uku, me ya kai ki gidan har da zaki ce kin yi wata uku ma baki ma ba shi haɗin kai ba? Tunda kin riga kin san kin saku, yanzu ma a cikin fatawar ma kin ce ke kin saku. Tunda kin tabbatar kin saku, to me da ke gidan? Kenan komawa da kika yi gidan wannan shi kansa yana nuna akwai ke kanki kina shakka akan tabbatuwar sakin kin saku ko baki saku ba. Don haka lokacin da mace ta yi da'awar mijinta ya sake ta, to ba maganar mata ake ɗauka ba, ana ɗaukan maganar miji ne. Amma idan mace ta zo da hujja da dalili ingantacce wanda alkali zai iya dogaro da shi, to ana tabbatar da sakin, saboda wannan hujjar ta tabbata ba za a iya canja ta ba. Da zai kamar misali ya riga ya ce ya sake ta, ya kafa hujja, ya rubuta takarda, bayan ya gaya mata ya sake ta kuma ya ce ya fasa wa, ba zai yi ba an fahimci wannan to sanan idan magana idda ne kuma in miji yace ya dawo da matarsa sai tace ai na gama idda to anan gurin ba maganar miji ake dauka ba cewa ai ta dawo idda a'a ai shi baya idda maganar ita matar ake dan ita take zubar da jinin to kenan a gane wannan miji ne yake tabbatar da yayi saki ko bai yi ba sannan mata ita take tabbatar da ta yi idda ko ba ta yi idda ba zamu so ta da karin bayani ko da zuwa sati mai zuwa ta turo da bayani ko da private ne ta kira ka ta maka bayani saboda adada haska ka mata ban ce ki koma ki ci gaba da zama da shi ba sannan kuma ban ce karki koma ba saboda bamu san yaya hakikanin yadda sakin ya faru ba amma dai shin jawabai na san zaki samu waraka insha Allah wallahi wala
Allah ya saka da alkirona take cewa tana samun sabani da mijinta to tace wani lokacin sai ta dinga jin rayuwar duniya ta fitar da garanta sai ta ji kamar mutuwa za ta yi sai ta dinga jin faduwar gaba to abinda yafi damunta tace wai sai ta dinga jin zuciyarta abinda yake yafi damunta shine wai zuciyarta tana saba wa Allah tana yin wasu tunani na Allah da manzon Allah marasa kyau sai ta ji kamar ta fita daga cikin musulunci ta ji kamar ta kafirta tace wani lokacin ma tana so ta tashi ta yi sallah amma kasala da wannan ba ta iya bari ta tashi shine take so mallam ya bata shawara da addu'a ko wani laifi ta yi wa Allah
to duka wannan kunshin gaba ɗaya da ta turo alamu ne ya nuna cewa matan nan ba ta da lafiya tana da aljanu a jikinta shafin aljanu idan alamu ne waɗannan gaba ɗaya na shafin aljanu idan aljanu ya shiga jikin mace zai iya sa mata kunci a rayuwar aurenta ta ci jin damuwa aka ji mace tana kamar za ta kashe kanta sannan kuma abin da ya da gaskatawa wannan laruro ne da ta kawo na ƙarshe cewa ba ta son sallah ko ba ta son kaza ko ba ta son kaza ba ta son kaza kawai wannan mata ki je ki nemi malaman ruqiya su ce maka miki da addu'o'i ki je ki ce akwai shedanu da aljanu a jikin kuma kar ki kashe aurenki baki da lafiya ne ban ce mijinki baya cutar da ke ba ban ce baya bata miki ba ban ce kuma baya zaluncin ki ba amma fa wannan akwai alamu masu karfi da ke nuna akwai shafa aljanu a tattare da ke sai ki je ki nemi malamai su ce maka miki da ayar ruqiya da addu'o'i da sa ba su da zaitun ai ta sha ai ta karanta suratul baqara ana tawassuli da shi ana neman waraka wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa duk sanda za ta tambaye mijinta kuɗi ko wani ko kayan abinci ko dai wani abin buƙatuwar su na yau da kullun zagin duniyar nan sai ya mata idan zage ta a gaban yara sai ta dena tambaye shi sai ta tura yaran tace su tambaye shi to hakan ma dai yayi ta zage zage yace a dena tura masa yara ta ce zagin da ya mata na ƙarshe ma shi yafi damunta ta ya ce mata jahila ya ce Allah ya tsine mata kuma sannan ya tafiyar sa wajen sati biyu matafiyi ne ko kiran waya babu ita ma dai to ba ta iya kiran sa saboda abin taji abin ya shiga ranta taji ba ta son zama da shi to kuma da ta kira babanta ta masa bayani sai ya ce wai ita wace ce da ba za a zage ta ba
kai
ai an zage ma'aikin Allah ma
ha
to wai ta yi hakuri to wallahi dai ita yanzu ba ta son auren ma sam shine take so mallam ya ba ta shawara
to na farko muna addu'a wannan miji naki Allah shirye da shi ya gyara masa halinsa baya cikin dabi'a mai kyau baya cikin dabi'a kwarai a ce mace ta tambayi mijinta abinda yake wajibi ne a kansa ya bayar na ci da ciya ya rinka mata zagi kuma zagin a gaban ƴaƴanta yanzu kaga wannan yayi irsikabin wato laifuffuka azzunub daban-daban na farko dai akwai zunubin kin ciyar da iyali na biyu akwai zunubin tozartar da iyali da zaginta a gaban ƴaƴanta na uku akwai lalata tarbiyyar ƴaƴansa in abinda ta faɗa haka ne haka yake abu na hudu lalle babanki yayi kuskure in haka ya faɗa kuma ina kira ga iyaye wannan ɗabi'a da kuke da ita a zo ana cin mutuncin yarka a gidan aure ana tozarta ta ana zaginka kai uban ana zaginta ita da iyayenta wai ka ci ta tashi ta koma haka kawai ba tare da kun kira mijin nan kun ja masa kunni kun nuna masa lalle yar ku tana da mutunci tana da kima kuma zaman aure ba zaman bariki bane ba na rashin mutunci bane ba wallahi kuskure ne mun sha fada muna maimaita da yawa daga cikin iyaye su suke tozarta ƴaƴansu a gidan auren su ba inda shari'a ta ce dan ka dauki iyaka ba wa mutum ka bari ai ta azabtar da ita yanzu in ta tashi hawan jini ya karta bakin ciki ya kullace ta ta fadi ta samu heart attack ta fadi ta mutu me za ku yi ba kuma me da yayin ta marayu ba wannan baba naki in har haka ne abin da yake fada yayi bai kyauta ba kuma gaskiya yayi aiki da jahilci kina da haƙƙi a matsayinki na yarsa an ci mutuncinki an zage ki an tozarta ki kuma akan kin nemi haƙƙi na abinci da sha kuma wai baban ke ce wai kewaye da ba za a zage ki ba to irin wannan ne wallahi injiniya an ba sa ai ba sai ka ji ta dau makami ta kashe mijin ba haka suke ba suna ta kashe mazajen kuma na gaya muku yawanci duk matar da ka ji ta kashe mijinta a Najeriya wallahi ba a kashe ta ba wata kotu da ake zo a kashe ta haka ake barin su a shiriritar da zancen kawai yanda ka san goyen bayan su ake ce ta kashe mutane to bakin ciki in ya kullace mace irin wannan wallahi sai ka ji ta yi ko ta karkanta ko ta je ta kashe shi ba daidai bane kuskure ne wannan kuma ya zage ta ya ci mutuncin ta kurin akan ta ce a bada kudin cefa ne ko na sannan kuma ta tura ƴaƴa ya kora in har haka ne ko ya zaga in har haka ne abinda wannan mata ta faɗa lalle wannan miji nata ba mijin kirki bane kuma gaskiya yana da karancin tausayi a gaggauta kiransa ai masa nasiha a ja masa kunne kuma idan bai gyara ba in har haka ne abinda ke faɗa ba laifi bane dan kin kashe auren nan ki nemi wani mijin wanda ba shi ba in har haka ne
ta ce yana da marufan asiri har zuwa ake mata godiya ita kanta
to Allah ya sauke Allah ya sauke ni dai a fatawata kar ki yadda ya ci gaba da zagin ki yana cin mutuncin ki so yake ki mutu da yunwa to bara a tambaye shi ba shi waye da bara a tambaye shi ba to kaga matsalar yanzu haka wadatar da yake da shi shine iyayen suke ganin wani girmansa ko suna jin nauyin su mai magana saboda yana da rufin asiri zai jefa yarsa cikin bakin ciki ki ci gaba da tambayansa duk zagin da zai miki kuma ki ci gaba da tura yara duk zagin da zai musu in bai baki abinci ba bai baki abin sha ba ki ga mai alaji in ka fita wallahi zan fita saboda ai ba zaki zauna yunwa ta kashe ki ba malamai sun ce duk matar da ba ta da abinci a gidanta mai gida ya kama hanya ya fita ba ta da hanya da za ta fita da ji ta nemo da hanya ta halal wallahi wato wani abun wato bakin cikin ma yana yawa wallahi Allah ya sauke kawai
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa shi malamin asibiti ne to wasu mata da miji ne suka zo suka same shi suka ce wai matar konuka take yi idan ta yi kafin aya yaro wani cikin ya samu suka ce yanzu haka mata tana da ciki kuma yaron bai isa yayi ba suka hada shi da Allah wai a zubar da cikin yace kuma cikin ya kai wata biyar ko shida wai daga ƙarshe dai suka ci karfin sa aka aikata haka to shine yace wallahi tun lokacin har yanzu abin yana damun sa yayi nadamar hakan shine ke tambaya wai akwai azumi akan shi ne in ka fara
to ina kira ga likitoci ina kira ga nurses ina kira da masu chemist da duk wanda ake kai masa matsala ta zubar da ciki wallahi ku ji tsoron Allah ina maimaita ina kira ga likitoci ina kuma nasiha ga likitoci da kuma masu chemist da waɗanda suke da alaka da nurses waɗanda suke da harka ta zubar da ciki wallahi ku ji tsoron Allah akan zubar da ciki da kuke yi sunansa kisan kai ba koyaushe ake zubar da cikin mace ba na'am akwai wani yanayi da ana iya zubarwa amma ba koyaushe ba wannan sakon farko kenan Allah ya ce wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima har ku kashe kawu kanku Allah mai tausayi ne gare ku wala taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقتلوا اولادكم من املاق duka waɗannan ayoyi wala taqtulu wala taqtulu kisan kai ne shi da jariri da yake cikin ciki kamar ka kashe wani a waje shine daidai shi ma ka kashe shi ka hana shi zuwa rayuwa ka je ka bunka masa wata guba guba ne ai yake samai ya radaddage ya zube ya zama jini kai me za a baka wannan likita kai wannan mechanic me za a baka ka je kai kisan kai haka kurin wasu mata jahilai ko su je su yi zina ko su je su yi barna wani ma zuwa zai yi zai dauko da yarinya ce fa lalata ta yi babu wani tambayan takarda certificate din daurin aure babu binciken a ina suke kowaye ma in yazo da mace da lullubi kawai ya ce a zuba musu cikin wata kila yi mata ciki fa yi kawai sai su zo su zuba wadannan mutane suna buƙatar wa'azi wallahi suna buƙatar a fadakar da su abu na biyu haihuwa ta kunika shine haihuwa akai 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 wannan bai nuna ba a dauki wani ciki wannan bai nuna ba a dauki ciki yaushe ne ne mai haihuwar kunika ya halatta ta zubar da ciki shine a lokacin da likita kwararre ba mai chemist ba fa ba phone nurse ba ba mai shagun allurar zubar da ciki ba kwararren likita wanda ya san harkar mata da harkar gynec da harkar abin nan daukan ciki da sauke shi da larurorin cikin mace ya auna ya duba cewa wannan cikin da matar take da shi da wannan jaririn da matar take da shi shin ba zai yi ba za ta cutu ko kuma dan jaririn zai cutu idan aka ci gaba da rike ciki idan ya tabbatar likita mai tsoron Allah haka malamai suka ba da fatawa idan likita mai tsoron Allah kuma mai kwarewa ya bada wato wato ya bada hukunci cewa lalle in aka bar matan nan da wannan ciki da ta dauka to ko dai dan da take sharwa in mutu ko ita ta mutu ko kuma dan da take sharwa i cutu i galabaita ko ita ta cutu ta galabaita to kaga nan recommendation ne na likita kwararre gogagge mai tsoron Allah ya bayar to a lokacin ya halatta aje ayi abin da za a yi a zubar da wannan cikin idan an tabbatar da zubar da cikin ba zai sanadin mutuwar uwar ba dan su likitocin suna faɗa cewa akwai hadari ga cikin da ya kai irin waɗannan watannin wata wajen 6 ko 5 aje a dirka masa allura a ce za a je a zubar da shi zai iya sanadiyan salwantar ran uwar kaga an kashe na ciki an kashe ita uwar da take neman saukin an bar dan jariri ya zama maraya da nan nake amfani da wannan dama nake kiran iyaye mata ku ji tsoron zubar da cikin da ya watanni irin waɗannan ku yi taka tsantsan sannan kar a je a zubar da ciki sai an yi fatawa malaman addini su kuma malaman addini galiban ba sa bada fatawan a zubar da ciki sai sun hada fatawarsu da hukuncin da likita kwararre mai tsoron Allah ya bayar dan haka kunika akwai likitan da yake ce min ai babu ma alaka da cikin da yake cikin ciki da kuma jaririn da ake shayarwa wannan wani haka ya gaya min magana ya sha ciki da ake cewa yace babu wannan maganan wani wai shan ciki ko ya sha nono ya sha ciki yace a ana samun dai wasu larurori laulayin ciki da matsaloli na ciki wala Allah yayi affecting yayi tasiri akan shi wannan jaririn da ake shayarwa ko kuma ita rashin karfin jikinta da lafiyarta a lokacin ba za ta iya daukar larura biyu ba a ce time ta dauki larurar goyen yaro da shayar da shi ta dauki larurar kulawa da jaririn da yake cikin ciki kaga aiki biyu ne ga nono tsotsanta da ake yi ga larurar yaro da matsalolinsa da yana gane ciki shi ma yana ci daga gare ta to ba ku wuce mace bane a lafiyar jikinta take iya daukan wannan to yayin da likita ya bada conclusion cewa lalle za ta cutu ko dan zai cutu to ya halatta a zubar da cikin amma da sharadin in zubar da cikin ba zai zama da sanadin salwantar ita uwar ba. Don haka ni ba ni ne zan bada fatawa akan haihuwar ku ni ka cewa a je a zubar da ciki ko kar a zubar ba sai an samu likita mai tsoron Allah in ya bada doka da hukunci cewa ga abin da zai faru to ba a maintaining ba a ci gaba da renon na ciki na gaibu a halakar da nawaje nawajen shine ko dai uwar ko jaririn a lokacin za a yi shekar da shi a zubar da shi akwai wasu maganganu da malamai suka faɗa dangane da zubar da ciki da irin waccanin da a iya zubar da shi ko ba za a zubar da shi wani zama kuma insha Allah sai mu yi bayani wallahi alam
Allah saka da kai so shi wannan azumin da yake tambaya zai
ai ba kisan kai yayi ba ai ba zamu ci yayi kisan kai kai tsaye ba da za a ce yayi azumi ba ai ijtihadi yayi tunda dama ana yi ana tunda sun ga mai akwai larura ne da aka yage ni akan wannan larura wataƙila akwai tauke wataƙila babu kuma yanzu kaga ma wannan yake nuna cewa shi kansa ma ai ba wai wani kwararren likita ne babba ba da yake zai iya bada hukuncin a zubar da cin ko ba da azubar ba kawai dai shi dai ya iya tirka allura ne dan haka Allah ya karbi na daman sa kuma ya yafe masa in yayi laifi da kuskure amma bai da wani azumi da zai akai wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tun aurenta bai wuce sati biyu ba wai ta da wayar mijinta za ta jona hotspot sai ta ga message din wata ya shigo suna chatting dai haka alamu sun dade suna tare bai har sun yi magana ma za ta zo ta same shi
subhanallah
za a yi alaka nawa zai biya ta har ma ya amince da zai biya
inallahi wa inna ilaihi
ta ce sai hankalin ta ya tashi amma ba ta nuna masa ba sai ta dina daukan wayansa sai bayan sati daya sai ta kara gani wai matar kamar ta gayyace shi har ya je ma dai an yi
inallahi
an yi abubuwa
inallahi
so sai ta dauki number waya yarinyar daga baya sai ta tura wa mijin nata sai take ce mata ya santa sai ce a ai shi bai ma ya santa dai amma tsohuwar abokiya aikin ce dai ba sa wani ba wani alaka da take tattare da su to kusan wata biyu kenan yanzu da auren nasu tace ta kasa samun nutsuwa kuma bata fada wa kowa ba amma ko kallon mijin nata ba ta sanyi take so mallan dan Allah waye ba ta shawara
to Allah ke Allah soyi ina ba da shawara wa iyayena mata in dai mazan wannan zamani ne ku daina duba wayoyinsu kuma mijinki ko malamin addinin musulunci ne ku daina bude wayoyinsu kuna dubawa iyayena mata ku daina bude wayoyin mazajenku wala ta jassasu ku daina bincike da bin diddigi in dai namijin wannan zamani ne sai wanda Allah ya kubutar in dai zaki bude wayarsa sai kin ga abin da zai tayar miki da hankali abin da zai tsoratar da ki wai suka ce shi kashi in arbe yake in dai yana lullube yana rufe to zaka yi ta harkokinka baka ma san da shi ba laifi yana zama laifi ya zama damuwa ga mutum in ya san da shi in baka san da shi ba kuma addu'ar da kike da zama da kike da shi da amana Allah zai baki kariya da baki je joni hotspot din ba da baki shiga har kika tsallaka ba kika shiga abin da ba a saki ba ai da baki gano barnar ba sannan kuma kika da koma bayan yan satuttuka kika duba sai kika barnar da baki duba ba ta shikenan kina zaman ki har Allah ya kawo lokacin da zai bayyana miki karara ba tare da an ce kin yi tajassus ba shawara ce wannan shawara ta biyu ki karbo wayar tasa a gaban sa ki tabbatar masa da laifin sa tare da girmamawa ki ce wani ranar kaza da lokaci kaza kun yi chatting da wance ga abin da kace mata ga abin da tace maka bayan wannan lokaci kuma ga abin da tace maka ga abin da tace na gani a wayarka in dai bai goge ba ki ce ina tabbatar maka wallahi matukar kai mai neman mata ne matukar kana zinace ni ba matarka bane kuma wallahi za mu rabu da kai ki gaya masa wannan ki ce ba zan iya zama da kai ba in wata ɗaya ne auren mu in sati ɗaya ne auren mu in sati biyu ne in dai kai mai cin amana ne dan iya cin amana kenan wannan aure daga yinsa a ce namiji yana neman mata kice wallahi ba zan zauna ba, amma na baka dama ka tuba wa Allah ka mahaliccinka, sannan kuma in baka daina wannan abun ba to zan dauki maganar nan zan kai ta gaba. In ya tabbata wannan abun da ya mutumin nan ya cuce ki, ya cuce ki, ya zalunce ki, kuma wannan injiniya shine abin da muke gaya mata, ku tsananta bincike kafin ku auri duk wanda za ku aura. Yan mata da zawarawa, ku tsananta bincike, ku ringa bincike, ku tabbatar da addinin mutum kafin ku aure shi. Annabi ya gama muku aiki sallallahu alaihi wasallam, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, idan yazo muku wanda kuka yadda da addininsa, kuka yadda da dabi'arsa, ku aura musu, ku aura masa yarku. Annabi yace sai kun yadda da addininsa, sai kun yadda da dabi'arsa. To Allah ya kawo mu lokacin da yau auren nan haka ake yin sa, bincike ma ba a so a yi dan kar a je a gano wani laifi. Kuma ya halatta a yi bincike kafin a yi aure. Yaya mutum zai dauki yarsa da yi mata tarbiya mai addini irin wannan yarinya mai tsoron Allah? A zahiri ka je ka mika ta cikin kazanta, yanzu wannan matar ya za a ta ganshi? Ai ba za ta ganshi da kima ba. Ba wani laifin da kika yi wallahi ba za ki ganshi da daraja ba. Kuma ni ina ba da shawara, ki je ki gaya wa iyayenki, ki ce baba ga wanda kuka aura mini, ko baba ga wanda na kawo, na fada cikin jarba ibtila'i, a kira shi a zaunar da shi, yayi alkawari ya rantsuwa cewa ya daina, kuma ki tafi da shi asibiti a je a gwada lafiyarsa. Bai da tarkace a jikinsa, bai da ciwo a jikinsa, a tabbatar da lafiyarsa kafin ku ci gaba da alakar aure. Matukar abin da kike faɗa haka ne, kuma kin tabbatar kina ga an yi wannan abun. Kar ki bari ku wata alaka ta sunna da shi sai an tabbatar miki da lafiyarsa, kuma yayi alkawari ya tabbatar bare ci gaba da wannan ba, ku ci gaba da zama. Amma da zarar kin samu wani dalili ingantacce, ya saki komawa koma wajen waliyinki, koma wajen iyayenki, ki ce a raba ki da shi, ya sallame ki, kar ma yazo ya tara miki ai ya tara miki matsala, ki gagara rabuwa da shi. Ya Allah ka shiryar da shi,
amin.
Allah ya ganar da shi,
amin. Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa mutum ne bayan yayi wankan janaba, yayi sallah, sai ga wani bushashshen maniyyi a wani bangare na jikinsa, shi ne ke tambaya zai wanke wajen ne ya sake sallar, ko kuma hawan kan ma sai ya sake.
Ita wannan tambaya mai ahalari Allah ya ji kansa da hama ya bada amsa. Duk wanda ya tashi ya ga maniyyi a jikinsa, to sai ya duba baccin da yayi na ƙarshe, wani bacci ne yayi na ƙarshe, daga nan kenan a wannan baccin ne ya fidda wannan maniyyi. Duk sallolin da yayi daga wannan baccin su ne zai rama, sannan zai wanke wannan maniyin.
Shi wannan ai ya riga ya yi wanka ne, wankan janaba. So da ya gama wankan ya yi sallah, so sai kuma ya ga maniyi a jikinsa bushashshe haka, kamar
a jikinsa ko a jikin rigarsa?
A jikinsa haka, a wani bangare na jikinsa ya ce.
Kuma bayan ya yi wanka?
Eh, bayan ya yi wanka. Shi ne ke tambaya zai wanke.
To in ya riga ya yi wanka, to kenan bai wanku ba ne? Babu laifi ba, zai je wanke wurin tunda kazanta ne wanke, amma ba sai ya rama wata sallah
ba. Sallah ko wankan ba?
Eh, ko wankan ba, ba zai rama sallah ba, zai sake wankan ba tunda ya riga ya wankan. Kenan ya yi sakaci ne, bai kula ya tsaftace wurin ba. Kazanta ne maniyya. Wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Take cewa janaba ta same ta tana dab da ta yi wanka, sai jinin haila kuma ya zo mata. To shine take tambaya, za ta yi wannan wankan janaban ne, ko za ta bari sai hailar ta tsaya sannan ta yi wanka guda biyu, ta yi wanka ɗaya da niyya biyu?
Sai hailar ta ɗauke, sai hailar ta ɗauke, sai ta yi wanka ɗaya da niyya guda biyu. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa za ta je aikin hajji ne, so sai mijinta yake cewa wai zai kawo uwar gidansa inda take. Ta ce bai faɗa mata ba sai jiya, kawai yake ce mata ai idan ba ta nan zai kawo waccan, kamar su ina ga ko a Lagos suke dai, wani gidan za a kai yanzu kawai inda take, shine take.
To anan asali ko wace mace ta zauna inda take shine asali, kowace mace ta zauna inda take saboda akwai abin da tura suke cewa privacy. Me privacy? Akwai sirriya, akwai sirri da yan kayayyakinta na sirrinta, kayayyakin mu'amalolinta na gidanta. Bai kamata a ɗauko mata wata mace a shigar mata da ita a inda take ana nufin a ɗakinta ba. Idan ɗakinki yake nufi, idan kina nufin ɗakinki ne, falonki ne zai ɗauko uwar gidanki ya kawo miki, to gaskiya karki bari, tunda tana da gidanta dama. Tana da gidanta dama. To amma ku matsalan mata wani lokacin fatuwarku akwai dungu. Yanzu kaga cewa ta yi, zai kawo mata uwar gidanta a inda take. Ba mamaki inda take babban gida ne akwai wasu dakuna. Akwai fat-fat. Ba za mu gane ba. Da haka yin akwai ɓangarori gidansa ne, ko da ku da sunan naki ne, sai a tambayi shi mai gidan, menene uzurin da yasa za ka ɗauko uwar gidanka daga wuri kaza ka kawo ta nan? Yanzu misali, watakila a sama da ƙasa ne, ita tana sama da komai da komai nata, ƙasa akwai wasu ɗakuna, gidansa ne, bai zai kawo matarsa ba abin nan? To wani lokacin dungu ne da su in sun zo tambaya, ba za su faɗi haƙiƙan yadda abin yake ba. Da haka ita wannan sai ta yi bayani, in dai gidan da yalwa da komai da komai, to gidansa ne a bashi ya dawo da ita, ya zauna da ita. Kuma abu na biyu, sai an tambaye shi me uzuri, me dalili. Malam, ba mamaki tana da ‘ya’ya, ba mamaki yana ganin in ta tafi aikin hajjin nan aka bar gidan ba ta nan, gidan zai wulakanta. Ba mamaki mai gidan nan watakila wurin aikinsa ne nan, kuma shi yana ganin ba zai iya haƙuri ya zauna ba mata ba har ta je ta gama aikin hajjinta ta dawo. Malam, akwai uzurori da yawa da zai iya sa mai gidan nan ya dawo da matarsa gidansa. Sai dai muna neman ƙarin bayani.
Ta ce da mayu za ta tashi.
To Allah ya kai ta lafiya. Shi kenan, sai ki haƙuri. To da ba ta bude ba, da sai ce ta kukule ɗakunanta. Allah ya kai ta lafiya. Sai ki haƙuri, ki shagaltu da yin addu’a. Allah ya ba ku lafiya, zaman lafiya. Na'am.
Allah ya saka da alƙawari take cewa su biyu ne a wajen mijinsu, amma yana fifita ɗaya a kan ɗaya. Ta ce duk a gidan haya suke, amma ita an kama mata, ɗayar an kama mata mai kyau, ita kuma an kama mata mara kyau, shi ne take tambaya. Ɗan yi adalci.
To, na farko dai, ƙa'ida shi ne miji ya jaidaita matansa, ya jaidaita su a wajen ciyarwa, ya jaidaita su a wajen sutura, ya jaidaita su a wajen zama, inda ya iko. Wannan shi ne ƙa'ida a shari'a. Da haka in an yi saɓanin haka da son zuciya, ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a ba, to an yi zalunci. To amma shi ma wannan ɗin abin da yake faruwa shi ne, ba mamaki ɗaya ta riga ɗaya zuwa. Wataƙila lokacin da ya auri uwar gidan, yana da wadata da yalwa, yana da kuɗi, ya gina mata babban gida ko ya kama mata babban gida na kaza. Ita kuma yanzu da ya zo zai ƙara auren, ƙarfin da yake da shi a wancan lokacin yanzu fa ba ya da shi. To shari'a tana hukunci ma mutum ne da abin da yake da iko. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah baya dora wa mutum sai abin da zai iya, sai dai yana ƙarƙashin wus'a ɗin shi, abin da yake da dama. To shi ma wannan zai iya yi wa, taƙila damar ce da ya same ta a wancan lokaci, yanzu bai da wannan dama. Ka fahimta? Ba mamaki lokacin da yake zaune da uwar gidansa yana da hali, ya sai mata mota, yanzu kuma ya zo ya yi ritaya, amma yana so zai ƙara aure, sai ya auro amarya. Shikenan amarya sai ta ce ita ma sai an sai mata mota kamar yadda aka sai uwar gida? Ko kuma ta ce uwar gida ba za ta hawo mota ba, tunda ita ma ba ta da mota? Ai wannan ya riga ya wuce. Yanzu idan ya yi wa uwar gidansa lokacin suke zaune a tamfa guda ɗari watakila, da kaza da kaza, ya gyara mata gidanta, ya kashe mata miliyan kuɗi. Shikenan ke da aka auro ki, yanzu sai ki ce sai kin kwatanta kanki da uwar gidan da ta daɗe ta yi shekaru da shi, a lokacin yana cikin wadata, ya mata kaza, ya mata kaza, yanzu abin da ki samu shi ne rabonki. Allah bai zai kama shi da rashin adalci akan wannan ba, saboda bai da iko, bai da dama. amma idan yana da iko yana da dama haka kurin ya bambanta tsakaninku saboda wance ya fi so to wannan ya zalunci wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa shahara take nema kullum mijinta mijinsa kai idan abokiyar zamanta ta yi girki zai ci har da kare amma ita duk ran da ta yi sai ya ce bata iya girki ba kuma ta ji ya ce bata taba masa girki mai dadi ba haka yake fada wace
to shi ina ganin ya kamata kiwa kanki adalci gaskiya tunda ya auro ta engineer yana zaune da ita an yana santa idan yana santa to kaga yana zaune da ita to tunda yana santa me yasa baya cin abincinta ya nuna din wata ila da gasken bata iya abincin bane dan da baya son ki da ya sallame ki zai iya yi wa wallahi a samu mata biyu dai ta bi dai iya abinci
ko gidan koyo zai kai ta tunta koyo
to wannan kuma ina so a gane cewa duk yanda aka yi mijin yana da wani uzuri dinda ba dai mun yi magana da shi ba shawara ta gare ki yar uwa ki je ki bincika wai wani irin abinci wannan matar take masa ke ma ki je ki koya in baki iya ba ki tambayi manyan mata ki tambayi mata masu girki akwai shirye-shirye na girke-girke a gidajen talabijin akwai na wayoyi ma da ake ki je ki koya ki aje girman kai ki yi abin da zaki burge mijinki tunda kika je ce baki taba mai abinci mai dadi ba ba mamaki hargitsi ce ke baki iya abinci mai dadin ba kawai ki je ki gyara kuma wallahi aibu ne ga ya mace tana zaune a gidan miji bata iya abinci ba kuma ba kuna nan da yawa irin ku wanda in kun dafa ba a iya ci kawai aje a gyara bana jin wallahi alam kullun an ce zaka bada fatawa ka rinka duba bangarori guda biyu ni bana jin mutum zai dauki shekaru ko lokaci mai tsawo kullun yana kushe abincin matarsa saboda yana kinta zai wahala dole matan nan akwai wata illa take ji ko dai kazanta ko rashin kulawa ko wai sauransu yanzu matan zamanin nan me ba samu a cikin abincin su ka tsinci gashi a ciki ka tsinci wani abu bai dahu ba ka je ka ga an yi wata miya magi yayi yawa ko gishiri yayi yawa ko babu abu nan gishirin ko shirme dai gashi nan dai da yawa wata kuma ta kware tana da nutsuwa in za ta yi mijinta abinci fa tana ajiye komai ne shiri take na gaske ke ko ta kila hargitso ne haka kike hargitsa masa dole ya ji yafi jin dadi a can wallahi alam Allah baki kun gyarawa sai mun ji ki karo na gaba na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa menene hukuncin matashi wanda bai da aure wai yayi zina da matar makocinsa shi ne yake tambaya menene haƙƙin mijinta idan an je lahira
to Allah ya sauke ya ci amanar mijin kuma Allah zai masa azaba irin azaban da ya tanadar da shi ga dukkan mazinata ya ci amana Allah zai kama shi da ya ci amanar mutum amma ba kudi zai bari ba komai ba wani da sauransu dan haka ita ai ainihin zina da matar wanda ba matar wani ba ai sunan zina sai dai manzon Allah ya faɗi munin zinar an yazni al-insan bi halilati jarihi yayi zina da matar makocinsa wannan zinan ma a cikin zinan ma ta rashin mutunci ce eh Allah ba zai bari ba kuma sai ya hisabi tsakanin su saboda me ya keta alfarmar mutun ya shiga masa gida wallahi alam
wallahi saka da alkhairi wannan yake cewa akwai wanda suke soyayya da ita shekara 1 da rabi kenan iyayensa sun sani ta samu shaida mai kyau ɗan unguwarsu da malaman islamiyyar su duk lafiya kalau matsalar da yake fuskanta wai akwai wani da suke tare yace har fada sun yi akan aka sasanta su saboda wani da take kulawa ta ce ba soyayya suke ba amma ya ci gaba da ganinta so sai ya binciki wancan din sai wancan din yake ce mata ai shi bestin sa ce
me
bestin sa ce yarinya
ne
har hoton su ya gani tare so shine yace gaskiya yanzu duk shawarar da mallan ya bashi zai yi amfani
ai ko zan baka shawara yanzu ko shawara shine ya ku matasa duk matashin da yaje neman wata yarinya aure kuma auren ta yaje tsakanin sa da Allah yaga tana masa shirka me shirka tana tarayya da shi ta tsaya da shi ta tsaya da wani to ya ja mata kunne ya mata fada yace bai aminta ba kuma bai yadda ba idan ya ga taki tana mu'amala da shi tana mu'amala da wani to ya hada kayan sa ya tattara ya tafi sa kurin karabu da ita har ma kaga hotonta ko ka gan su suna tare har kuka yi fada kana ta tiki hannuwa ai ta yi maka bayani kawai ba kai take yi ba tana yi da wani tana jan kayan aiki ne a hannunka kawai daga bawon can ne zai aure ta shawara ta ka rabu da ita kurin ka dauke mata wuta ka ce ta je ta aure wancan inda gaske ne ana son ka za a neme ka in aka neme ka ce ka kafa dokoki abu na biyu to akwai kuma wasu samarin da su ma ba su da garanti kamar ya zai iya zuwa yana zuwa wurin yarinya ya bata mata lokaci matan suna zargin ba su da tabbacin wane zai turo iyayensa an shekara ɗaya bai turo ba shekara biyu bai turo ba shekara uku bai turo ba sai zuwa yake kawai yana ta cin cake ana kawo masa lemo da ruwa yana sha amma ba magana aure to irin wannan dalilin rashin tabbas din yakan sa wasu matan su rinka kula wasu mazan to shi ma kaga gogan naka ai ba mu sani ba
shi shi dan sani ya ce
kamar ya
sa rana ba
mutumin ka ne ka san shi ne
yadda ya faɗa
eh kamar ya
ya ce iyayenta da iyayensa duk sun san da maganar
kuma da gaske yake
da gaske
to ya rabu da ita tunda ta yi gyarawa amma ni ina ba da shawara ya je ya sanar da iyayenta cewa wance wance fa na haƙura da ita me dalili saboda tana alaka da wani da wani ni ko ba zan iya shirka da musharaka da wani ba shine kawai maganin ta wannan ga mata alhamdulillah masu albarka mata akwai su alhamdulillah masu albarka ka je ka nemi wata ba ita ba kar ka bata lokaci Allah ya daukaka ka ya darasa ka na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa zai iya bada sadaka ga mahaifansa da yaransa yace duk suna raye amma kamar ya sai misali ya bada 1000 kyauta sai ya ce 500 Allah ya kai ladan ga mahaifansa 500 kuma Allah ya kai ladan ga yaransa wai
zai iya insha Allah
okay Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa akwai wata addu'a da mallan zai bata yaranta ne yake yawo sosai kuma karami ne sai a kulle gidan ma a ce ba zai fita ba amma baki suna zuwa kafin a ce mai whoop ya fita
irin waɗannan yara ba mamaki suna da ko da bi'a su ne fitina ko kuma akwai wani aljani da ake ce shi qarinus sabi a tare da yaron maganin wannan shine addu'a fafur daga bakin iyaye ki rage bacci ki ta mai addu'a na biyu inda ya kwanta bacci ya rinka mai alwala a rinka masa askar ayatul kursiyu kul wallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku a tofe shi a shafe shi a jikinsa sannan kuma a sa ido sosai a kan shi ba mamaki akwai shedanu a tattarar shi su suke jan sai yake fita ki jarraba wannan insha Allah Allah zai baki nasara kuma waɗannan za a iya karanta su a ruwa a rinka bashi yana sha Allah ya ce maka
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai idan miji ya ce wa matarsa ta bar masa gidansa sannan kuma idan ya mutu kada ta yi masa takaba menene matsayin auren su sannan tace tana tsoron ta fita barka ko ta aziya ba da izinin sa ba ko jaje
idan bayan ya faɗi wannan maganar kuma suna zaune a gida ɗaya kun bi sallame ta ba maganar banza ce ai wannan sakin matsorata kenan barazana ce ta iska kawai in na mutu karki mun takaba ki bar gidan to ba ta bari ba kuma kana tare da ita ba mamaki suna kwana a daki daya kaga shi kansa aikin sa ya nuna bai sake ta ba abin da nake so na faɗa shine bar gida karki mun takaba ke ba matata bane ba ni ba ke ki tafi ka kama gaban ki ni ba ruwana da ke ni na daina auren ki ni kaza kaza duka wannan ba saki bane wannan ba talak ne sarih ba dole ya fito ƙarara ya faɗa ya ce shi wane wane daga yau igiyar auren ku ta ƙare da shi ya sake ki saki ɗaya ya rubuta miki takarda in bai wannan ba duwa san banza ne in ba haka ba ki kira iyayenki ko waliyenki ya rutsa shi ya tambaye shi me yake nufi da wannan kalmar shikenan hada wassalam in bai wannan muke ci gaba da zaman ki kar ki fita wata unguwa dan ku kina nan matar sa ce ta aure ki je ki nemi izinin sa kuma abinda zaki dan dada tabbatar ma zaki zo aiki in zaki fita unguwa sai ki ce zaki je unguwa kuma wata kila kaga yana bata abinci tana ci wata haka dai wasu mutanen da suke abubuwa na jahilci a cikin gidajen su Allah shirye da su na'am
Allah saka da alkhairin take ta idan mutun yayi tafiya wacce za ta kai wata uku zai iya yin kasar har ya koma sannan ta ce tana buƙatar addu'a Allah ya bata haihuwa
malamai sun yi sabani dangane da kasar akwai wanda suka tafi akan ra'ayin duk wanda ya wuce kwana uku zai cika sallah in wacce kwana uku suka wuce zai cika sallah suka ce ai ba koda mun kwana uku ne in ya wuce kwana uku ba sunan sa matafi ba ra'ayi na biyu wanda yake shi yafi inganci shine ya halatta mutum ya kasaru koda wata guda ne wata biyu ko sama da haka ibn al-munzir Allah ya masa rahama yace ijma'u ulama malamai sun yi ijma'i cewa duk wanda yake musafir ne yana kan tafiya sunan sa matafi to ya halatta ya tayin kasaru walau sinun koda shekaru ne haka imam ibn al-qayyim ya kawo a cikin littafin zadul ma'ad kuma sahabbai sun yi tafiya sun je yakin tabuka sun yi tayin kasaru kasarun nan da suka yi sama da kwana 10 sha suka yi a tabuka haka ba maganar kwana 3 ne ko 4 ba duk wannan kowa ya sani an je yakin tabuka sahabbai sun yi tayin kasaru kuma annabi bai ce da su idan kuka wuce adadin kwanaki kaza ku daina yin kasaru ba wasu sun yi tafiya ruwa ya tsare su watanni suka yi kafin ruwan ya wuce suka tayin kasaru dan haka ya halatta mutum ya kasaru sama da kwana 3 sama da sati 1 in dai sunan sa matafi amma dalibi da yake karatu a wata kasa ba matafi bane wannan dalibi ne dan yana da resident permit yana da takarda ta izinin zama shi kam cika sallah zai yi ba zai kasar ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa kudin sadaki na mace ne idan uban ya karba a wajen daurin aure ba ya dace ya ci kudin uban ne ko ya ko mamanta
wacce wannan mama wannan yar ce za ta ci ai sadaki na ya ne ai sadaki ba na uba bane ba na uwa bane na ya ne sai dai kawai in yar tana da mutunci tana da arziki ya wannan kirki tunda an sai mata gado an sai mata katifa to sai ta rage wa iyayenta nauyi ta basu wasu kuma iyayen ba sa ma tambaya sai su cinye kudin kawai amma dai hakkin sadaki na matar auren ce na'am
Allah saka da alkhairin take cewa mutum yana azumi sai ya haɗi majina ta makogoransa dai to azumin sa yana nan
azumin sa yana nan tunda kamar yawo ne da ya haɗi sai dai wasu malaman suna cewa duk wanda ya kaki ko ya tara yawo ya cika cikin malam fiqhu ya tara mai yawo ya cika bakin sa ya haɗi azumin sa ya kare amma dan mutum ya haɗi majina azumin sa bai kare ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairin take cewa ta samu sabani da mijinta hakan dai tace bai taɓa faruwa ba amma ya mata abubuwa da yawa har ta kai ba ta jin san sha'aranta kuma tayi ya sauke mata yaki so shine take neman shawara a wajen mara
a shigar da waliyai azo da hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma azo da wasu wakilai ta bangaren mijin azo da wasu wakilai ta bangaren matar a zauna ga mijin ga matar ta faɗi matsalolinta mijin shi ma ya faɗa sai su kuma iyaye su hukunci ko masu hukunci su hukunci karki kashi auren sai an yi wannan Allahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma malamar asibiti ce a bangaren haihuwa take to ana kawo su Dettol da Jik da waye da bangaren masu haihuwa don a dinga gyara wajen to sai wasu
waye yake kawo
su masu haihuwa
na'am
so sai wasu a cikin asibitin daga wani bangaren sai su zo su ce mata da Allah a bada wannan kayan Dettol din da Jik a je a gyara wani bangare a asibitin so ita kuma sai ta ce ba ta samun nutsuwa ta bayar saboda ba dan wancan bangaren aka siya ba to sai ake ganin mai tsanani ce ta tsananta shine take so mallan ya bata shawara hakan da tayi tsananin ne ko kuma dai ta abin da tayi ya dace
ba tsananin bane daidai tayi shari'a ta bi kuma haramun ne ta dauki kayan wani ta ba wani ya amfani da shi ya zan sayo omo na in sayo jig dina in sayo dutul dina in sayo auduga ta saboda zan haihu a asibiti wuri kaza gwamnati fa bata saya min ba ma'aikatan nan bata saya min ba kamar yadda yake faruwa yanzu da yawa mata idan za su je asibitoci ko na private ko na gwamnati sai a ce sai sun sayi waɗannan abubuwa bayan kuma an caje su kuɗi watakila gwamnati ta gaza tunda ba za ta iya yi ba ko ma asibitin ya gaza ba zai iya ba sai mutum ya je sayo kayansa ya kawo to ya kuma za a zo a ɗauki kayansa a je amfani da shi a wani guri haram ne kuma zalunci ne abin da yake kan daidai ne kar ki ƙara bayarwa kuma duk wanda zai ce ki bayar ki ce ba za ki bayar ba su ma yanda waɗannan suka siyo suka kawo waɗancan su ma siya in ba siyo ba su zauna cikin ƙazanta Allah ganar da mu Allah ba mu hukuma da za ta rinka kulawa ma da wannan da tsaftacewa Allah ganar da mu
Allah saka da alkhairi wannan take cewa yayyata ce mijinta ya sake ta sau biyu ɗaya da baki ɗaya rubuta ita kuma ta ce uku ne so ta dawo gida aka mai da ita dai aka shiga abin ya ce biyu ne to yanzu ta koma amma ta ce wallahi ita ba za ta yi zaman zina ba wai zaman ƴaƴanta take yi yaran su bakwai da ita kuma so shine ake tambaya tana bibiya wannan shirin ake tambaya ya matsayin auren nasu
kamar yadda na yi bayani dazu kullun hukuncin saki a bakin miji ake karban shi shi yake da igiyar aure shine mai balla auren idan akwai dalilin da ya tabbatar da saki uku sai a tabbatar masa da saki uku dalili karbabbe a shari'a wannan kuma dole ake na alƙali ko ne shahararren malami gogagge da ya san wannan larura da ilimi sai a zauna da mijin da matar da iyayenta ba wai da ka kawai za ta yi da'awa ba sai ta faɗa shi ma mijin ya faɗa idan akwai hujja da dalili kin sako in babu dalili shine mai auren kuma ya ce bai ba ta haka maganarsa za a ɗauka to amma irin wannan abun ba zai iya amsuwa a fatawa haka ba saboda me ba mu san uzurin mijin ba kuma ita ma kaga ba ta yi bayanin yaya saki uku ya faru ko ba ka bane ba ba mamaki saki ɗaya mata ɗaya saki na biyu mata saki biyu tunda ta ce sau biyu ne to in dai saki biyu ya miki a lokaci guda bayan ya yi ɗaya ƙara biyu a lokaci guda to sunanki kin saku saki biyu kawai saura igiya ɗaya da haka mijinki bai laifi ba daidai ne ya dawo da ke ki ci gaba da zaman aurenki Allahu alam
su zaman da suke yanzu ta koma din amma wai ba sa mu'amala aure ta ce
ita ba shi ma kaga da ta koma din ai yana nuna ta yadda din akwai burbushin aure
ba zaman iyayenta take
ya an taba yin haka ya sake ki saki uku ki koma gidansa kina caba kwalliya kina ado yana baki kudin cefane yana kaza yana kaza idan ya ci abincin kina zaman yayanki abincin da yake ciyar da yayan naki ya baki dama ne ki ci ko shari'a ta ce bayan ya sake ki saki uku bayan kun rabu ya ta ciyar da ke ku daina aiki da jahilci ya za a yi ya sake ki saki uku ki koma gidansa ki ci shafanansa ki kuma zauna a cikin gidansa a inuwarsa kuma tukila ma suna kwana a guri guda ko ga daki ga daki kuma tukila ya fito ya ganki baki da hijabi ke kanki kin san abin da yake ba daidai bane ba akwai inda ake zaman yayan amma yana da ka'idoji da dokoki wani wata rana za mu yi gaba za mu samu gaba da za mu yi bayani akai dan haka shi ma dai wannan dole sai an shigo da waliyai da malamai a ciki a tattauna dan a ga menene haƙiƙanin abin da ya faru wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da makociya wai amma tana zuwa kasuwanni ta yi sata kayan mutane to kuma akwai yarta sai ta dinga ba da wannan kayan wasu daga ciki tana ba yarta to su kuma ba sa amfani da su tunda sun san na sata ne so ta mata magana ta mata nasiha sai ta ce wai ai kaddarar ta ce saboda mijinta baya kula da ita ba abinci ba komai dole ta je wai ta yi sata shine take tambaya ita dai za su yi amfani da kayan da ake ba su
ba za su yi amfani da shi ba in ya tabbata sata take amiyar mata dole an taba ba mutum kyautar dole ko mayar mata kayan ta kuce ba kwaso kar ku bata lokaci bai halatta ba Allah shirar da ita Allah ganar da ita Na'am.
Allah ya safiya da alkhairi. Wannan take cewa menene hukuncin mace ta yi amfani da laya mai magani a jiki amma ba sunan Allah bane wai dan shawo hankalin mijinta.
Bai halatta ba. Mai kitabu tauhid ya kawo shi wani mala wani irin layu da ake amfani da su dan a jawo hankalin mutum ya so abin da baya so ko kuma ya ki abin da yake so. Shi ma wannan bai halatta ba kin ga ki mu'amala wa mijinki mai kyau tsafta kulawa da jiki ladabi da biyayya mutunta miji mutunta iyaye sai ki ga yana son ki ba wai kawai ki je kina dauken wasu layu kina ta likawa wai dan mijinki so ki ba wannan laye juzu wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi take cewa mahaifiyarsa ce take so ta sai da gidanta da take ciki domin ta gina masallaci sadaka ta kuma ba su dai wani abu daga cikin kuɗin tace wadan wacce ta rubuto tambayi tace su uku ne ƴaƴanta kuma duk suna gidan mazajin su shine suke tambaya ya halatta ta saida ta yi wannan abin shine babban burin ta kafin mutuwa
idan tana cikin gargarar rashin lafiya ne in tana cikin gargarar rashin lafiya ake ganin tana neman ta salwantar da dukiyarta dan kada magada su ci dukiyar nan ko ta zo ta yi kokarin raba gadan ta tun tana rayi la ya juzu bi halatta ba idan ku lafiyar ta galau ne mutum yana da dama lafiyar sa galau ya kashe dukiyar sa ma duka yasa ta rufe da ita kamar yadda sayyidina Abubakar Siddiq an nemi taimako fi sa billahi ya dauki duk dukiyar sa gaba ɗaya ya ba saboda Allah kaga ba ya zo mutuwa bane ba da ka tunda lafiyar ta galau kawai neman lada take ya halatta ta yi tasarrufi da shi abinda ta baku kuma ya zama kyauta ne ta baku amma ba rabon gado bane ba ba rabon gado bane idan ku tana kan gadan asibiti ne tayi wannan to bai halatta ba abinda ya halatta sai dai a kasa dukiyar ta kashi uku tana da daman ta yi wannan aikin da kashi daya kashi biyu kuma na magada ne wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dole mutum wai sai ya tsefa gashin shi idan zai yi wankan haila saboda taji an ce wasu ce dole ne wasu ce ba dole bane
sabani ne na malamai dangane da hukuncin mace idan ta yi al'ada ta tsefi gashin ta ko kar ta tsefi duka malamai sun faɗi wannan kuma an samu sabanin malamai wasu sun ce sai ta tsefi wasu sun ce ba za ta tsefi ba zancen da yafi inganci shine idan mace ta yi al'ada ko ba ta tsefi kan ba in ta tabbatar ruwa ya shiga ya ratsa ko ina to daidai yake da ta tsefi da me yasa wanda suka ce a tsefe gudun kada ba a tsefin ba ruwa ya zama me bai ratsa ba ina fata ana fahimta da haka ta sa ruwa wadatacce ta wanke kanta ta tas wannan shine amma inda ta tsefe ta kyauta yayi kyauta fita daga sabani wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa saurayinta ne yazo gidansu ga da iyayenta amma bai risina ba sai ta mishi magana sai ya ce haramun ne yin hakan yace tace iyayenta gaskiya ba su ji dadin hakan ba ita ma ba ta ji dadi ba ta sai ta ga kamar ba mutuntawa wai a hakan
to a shari'a dai an yi bayanin gaisuwa ta shari'a gaisuwa ta shari'a ita ce musafa assalamu alaikum wannan da kowa da surukinka da yayanka da babanka da kaninka da maliminka da kowa wannan shine gaisuwa ta shari'a yar uwa ki gane ko da sauran yake ya je sun gaisa da babanki hannu da hannu bai kamata ki fada da shi ki yake shi ba dan ku shine gaisuwar da annabi ya ce ayi har ma mai riyadu salihin ne ya kawo cewa Imam An-Nawawi rahimahullah idan mutum ya musafa da shi da dan uwansa kafin su rabu Allah yana yafe musu zanubin su ga baki daya dan haka maganar durkusu idan an zo gaisuwa ko inhina sun kuyo idan an zo gaisuwa duka wannan al'ada ne ba addini bane durkusawa a gaida wani sunkuyawa barka da yamma na gajiya ana sunkuyawa ko ana miƙa hannu mutum yana ƙin miƙa hannu duk wannan al'ada ne ba addini bane da aka kin samu wani yaro ne dan sunna mai dan yaji 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 gai da babanki shi kuma bai wannan durkusa ba karki kore shi ki hakuri kuma iyayen su ma su yi hakuri dan al'ada ce tunda bai al'ada ba an hana shi aure Allah ya ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ko yake cewa wanda ya manta bai zakkar fidda kai ba a ƙarshen azumi daga baya bai zai iya yi ko kuma ya riga ya wuce shi
idan yayi ma sadaka ne daga cikin sadakoki hiya sadaqatu min as-sadaqat ba ta da bambanci da sauran sadakoki saboda ya bari lokacin ya riga ya wuce amma dai yayi din shi yafi akan yake wallahi alam
Allah ya saka akwai wannan yake cewa yana karatu a Ummul Qura a Makka so duk shekara bai suna bin alhazai sai aikin hajji amma yace ta inda suke bi ba a hukumance bane ba sa bin ka'ida kawai suna shiga ne so sannan yake cewa ya matsayin aikin hajjin su yayi sannan kuma tambaya ta biyu yake cewa mamarsa Allah ya mata rasuwa yana so ya mata aikin hajji ya halatta ya mata
na farko aikin hajjin su yayi sai dai bai kyauta ba ya saba dokar kasa amma aikin hajjin sa tunda yayi tafiya ya je yayi labbaik Allahumma labbaik yayi niyya yayi komai a zahiri aikin hajjin sa yayi yanzu me za a kama shi kudin za a kama shi ne ya saba dokar kasa tunda suna da ka'ida yadda suke so a aikin hajjin shi bai ba abu na biyu ya halatta ya yi wa mahaifiyarsa ko babansa aikin hajji da Allah ya musu rusuwa ya halatta saboda hadisin labbaik Allahumma an shubrumata qala wa man shubruma wani ne na ce labbaik Allahumma an shubruma annabi ce wai shubruma yace akhul li aw qaribul li dan uwansa ne ko kuma na kusa da shi daga nan malaman hadisi suka ce ya halatta shi wani yayi wani aikin hajji idan bai samu daman yi ba amma da sharadin shi ya taba yi tunda kuma dalibin Ummul Qura ne kaga ai ya taba yi irin wannan hajjin yawanci dalibai da shi suke yi saboda kakani da Allah ya ta kanta hukumar Saudiya wato wani lokacin wato suna yin abubuwa waɗanda suke akwai me zance ne wato akwai tsanantawa a cikin gaskiya yanzu misalin dalibi za a iya daukan dalibi karatu tun daga shekara farko har zuwa shekara ta hudu wallahi ba a bashi tasrihi ba a bashi dama ya je aikin hajji ba yana zaune a kasar kuma an rabo shi da gidan iyayensa amma a bashi takarda ya bi ka'ida ya je aikin hajjin na ka'ida bara a bashi ba wallahi kudin da ake shimfidawa na a biya a je aikin hajji shekarun baya din su ne ban san bana ba wallahi kusan daidai yake da kudin da zaka biya daga Najeriya ka tafi
kana dalibi kana
kwarai kuwa to kaga ai dole dalibai su karya dokar da ba ta Allah bane su je su yi aikin hajji duk da malaman kasar suna bada fatawa suna cewa aikin hajjin da aka saba waliyul amri bai yi ba to wannan kuma ra'ayin su ne fahimta su ne haka dai suke fada amma lokacin tsananin da suke yi ba a lura yanzu yaro ya zo shekarun nan bai ba yana gani ya koma kasar su in ya bar fa kasar ko airport ba lalle ya sake dawa ba da haka sai bi dabarar da zai yi je aikin hajjin sa idan ya ci ya aikin hajji amma ya saba dokar kasa sai je istighfari wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi ne yake cewa dan Allah ayi nasiha ga mutanen da ake tare da su ake zaune da su tsakani da Allah amma duk abin da ya tashi kamar sana'ar da mutum yake in an tashi cin fuskar sana'a ko za a zagi sana'ar da su ake zagin sana'ar mutum shine ke tambaya ya halatta ya daina yin zumuncin da su
ba a daina zumunci saboda wani ya bata maka rai fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tughtiu arhamakum wannan aya tana magana ne akan haramcin yanke zumunci bata sana'arka daban hakkin zumunci kuma daban dan haka dan wani ya bata maka rai yayi maka zabe halatta ka daina zumunci da shi ba shi zumuncin Allah ne yace ai annabi ne yace silu arhamakum ku sada da zumunci kuskure ne aibanta mutum da sana'arsa ko aibanta mutum da sifarsa ko da garinsa ko da kamarsa ko da halittarsa dan haka a ci gaba da zumunci kuma a ci gaba da yi mai nasiha mai yi dai ne wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa bara addu'a yake ga mahaifansa ba su da lafiya kuma mahaifin nasa an tabbatar sihiri ne a jikin sa ko tafiya baya yi suna cikin jarabawa sosai
Allah ya warkar da shi Allah ya bashi lafiya mu ma Allah ya ba mu lafiya Allah kada ya jarabe mu da wannan fitintunu na tsafa-tsafa da sirce-sirce Allah kare mu da karewarsa na'am
wannan yake cewa miji ne ya saki matarsa bisa tirsasawa mahaifiyarsa sai aka ce bata saku ba tunda an mishi dole ne shine yake tambaya hukuncin sakin
haka ne duk abin da aka yi wa mutum tilas ba da niyyarsa ba bata saku ba illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman bata saku ba tunda dai bai da ra'ayi bai so ba ba da niyya ba an tilasta masa kamar yanzu mace ta zo uwa ta zo ce in baka sake ta ba na tsine maka albarka sai ji tsoron tsino da zai ce ya sake ta yana son matarsa ba ta saku ba wallahi alam
Allah saka zarki wannan take cewa mahaifiyarta ce ta sa aka zubar mata da ciki ta ce kuma bata taba haihuwa ba ta ce wata bakwai da aurenta da aka zubar da cikin kuma aka sa mata family planning ta ce yanzu shekara ɗaya da wata uku kenan bata san yadda za ta yi ba take neman malai ba
a da yadda za ta yi kaga matsalar zubar da cikin nan ka dina gaya maku malam masu zubar da cikin nan fa ya kamata a yi musu wa'azi malamai fa ya kamata su tsananta bayani da sharhi akan mutane da suke zubar wa mata cikin nan wallahi suna ta'adi suna barna fa a boye ba a sani ba yanzu yarinya daga yin aure wata bakwai ko kun je kun shekar da cikin yanzu ita uwarta hakkinta ne a shari'a yaya zaki zo ki aurar da ɗaya ita ba ta nemi nata ƴar ba ki zo ki sata ta zubar da ciki kar ki sake mata da'a kar ki sake mata biyayya kuma ba lada za ki samu ba kuma ba za ki samu alaki ba dan kin fandare mata ki je ki cire wannan abun family planning din gobe gobe ki cire shi kar ma ki shawara da kowa
to ba asibiti kai
kurin ki je asibiti ki cire shi ki shiru ko mijin ko uwar karki fada za su kassara ki a nan gurin in kika saba wa uwar baki saba wa Allah ba daga aure wata shida uwar ki ta je ta shekar da ciki kuma ta tilasta miki aje a makala miki wani abun family planning to dokar ta zaki bi kotun ta Allah ba uzuri ba ciwo ba komai ba karki mata da ki je kurin ki cire shi kar ma ki saurare ta kuma karki ce kin cire sai dai ta ganki da ciki bum Allah ya kawo Allah sa albarka kice mama a taimaka mana muna da nakuda nan da wata kaza shine kawai maganin ta wasu iyayen fa malan suna da wuce guna da iri
ban san dalilin ba
Allah so
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta karshe take cewa ta kasance tana da gashi so sai kuma yazo ya zazzabe ya zama saura dan kadan shine aka ba ta shawara wai idan ta aske gashin duka sabu zai sake fitowa kuma zai dawo da yawan shi shine take tambaya hakan ya halatta
inam za ta iya aske gashin mana za ta iya cire shi dan wani ya fito
duka
ta kwalkwabo ma ta kwashe shi gaba daya saboda ai akwai larura akwai uzuri za ta iya cire shi ba wani damuwa kai wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alkai to ma sauraro duka anan muka zo karshen wannan shiri sai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyin ku a group da malama Hafsat ko a shafin Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya a Facebook ko TikTok ko a shafin injin Abla Adam Musa a Facebook ko TikTok ko a lambar WhatsApp kamar haka +234 98459565 kuma za ku iya kallon wannan shiri kai tsaye idan an gama a channel din Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya a YouTube muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye akwai Salis Nasir Muhammad Taraba da Adamu Adamu Giyade akwai wanda suka turo da addu'o'i akwai wacce mahaifiyarta Allah ya mata rasuwa da masu neman aure da marasa lafiya duka malin sai ya hada ya rufe mana da adda
to duka waɗanda suka ce maka mana wajin gudanar da wannan shiri da ma waɗanda suka zauna suka saurare mu shi wannan dare Allah ya mana albarka ya ba mu dacewa kuma muna addu'a ta musamman ga Alhazai in Najeriya da sauran kasashe da suka fara tashi Alhazan Najeriya sun fara tashi an samu Alhazai Dubai yanzu a kasa mai tsarki suna Madina wasu ma suna kokarin dawowa Makka to ai musu addu'a Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya duk wani hadari da yake cikin tafiyan Allah ya kiyaye su
amin
duk alherin da yake ciki Allah ya ba su duk wani sammatsi da asara ko wani abu Allah ya kare su hukumar Alhazan mu kuma Allah ubangiji ya ba su ikon kulawa da Alhazai
amin
da kula da lafiyar su da kula da hakokin su kuma muna addu'a ta musamman ga dan uwa Professor Abdullahi Salih Pakistan shugaban hukumar Alhazai ta Najeriya gaba daya Allah ya riko da hannunsa ya ba shi ikon zartar da wannan aiki da dukkan nasara kuma Allah ya kare shi da dukkan wani sammatsi Allah kuma ya sa Alhazai su ji dadi sama da da
amin
sannan kuma kurakurai Allah ya kare shi kuma Allah ya taimake shi da shi da abokanan aikin sa hukumar Nahkon gaba daya da suke hidindimu wajen taimakawa Alhazai Allah ya riko da hannunsu kuma ya taimake su ya ba su ikon kulawa da Alhazan su a nan gida Najeriya ya ba su ikon kulawa da Alhazan su a kasa mai tsarki kuma ya ba su ikon hakuri da Alhazan da jurewa Alhazan da kuma taimakawa Alhazan da sauƙaƙa musu aikin hajjin ta hanyar karantar da su ta hanyar welfare da ciyar da su da taimaka musu da kula da lafiyar su da sauran su da ita kanta gwamnatin tamu ta Najeriya Allah ubangiji ya ba ta ikon yin adalci da taimakawa al'umma gabaki daya Allah ya sa mu dace daga ƙarshe ana buƙatar addu'a ta musamman daga dukkan 'yan Najeriya akan halin da ƙasar nan take ciki na sukurkucewar tsaro a irin waɗannan kwanakin labarai da muke ta gani da na ji da na gani irin matsaloli da ake samu na lalacewar tsaro a irin wannan lokaci akwai buƙatar mu yi addu'a Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya Alhazai da za su yi tafiya ƙasa mai tsarki su saka ƙasar nan a cikin addu'a in tsaron nan ya wargaje musamman a nan arewa musamman a jihohin mu na Borno Yobe da sauransu wallahi akwai hadari muna jin tsoron abinda aka yi ta addu'a aka samu nasara an samu saukin sa kuma a ce yanzu ya sake dawowa hotuna da muke ta gani an kwace kayan yaki na sojoji an kashe sojoji kaza bataliya kaza an baza ta wuri kaza an yi kaza wannan abun yana da ban tsoro kwarai da gaske yana da ban tsoro kwarai da gaske muna fatan gwamnati ta fanutsu ba abin da yafi zaman lafiyar nan da kula da rayukan mutane wannan yana da muhimmanci mu hada kawo kanmu mu samar da zaman lafiya a kasashen mu kuma lalle ne jami'an tsaro su ƙara tunani su hada kawo kansu kuma lalle su ga gwamnati hakikanin abin da yake faruwa ita kuma gwamnati ta sani cewa haƙƙin al'umma ne a kanta ta samu musu tsaro da lafiyar su da dukiyar su da mutuncin su da addinin su a kare su a garurukan su da lardin su mafi hadari shine idan ya zama jami'an tsaron da za su ba wa mutane kariya su aka fara kai wa farmaki aka gama da su to ina ga talaka ina za shi da ka gaskiya kasar nan ta Najeriya tana cikin yanayin da tana buƙatar addu'a Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya duk wanda yake nufin kasar nan shari Allah kama da maganin sa ya Allah duk wanda da hannunsa ake jefa kasar nan cikin bala'i ubangiji Allah kama da maganin sa da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh